wannan ga shi shugaban Muhammadu Buhari ai ba sabon abu bane, saboda dama tun dai kafin shigo office abin nan kuma ana magana wajen dai wajen shekara 30 a baya, duk shekara yakan je ya sadu da likitocin sa Ingila su duba shi, inda wani abu su ba shi shawara, inda wani abu su ce masa adako, ba wani sabon akan. Kuma duk wanda yake lura da abin da yake kaiwa da komowa ai ya san cewa tun da ya shiga mulki duk shekara yana zuwa. Bambanci a wannan karon, wannan illa ta annobar corona da ta zo ta hana tafiye-tafiye, yanzu an shafa shekara wajen 1.5 biyu tafiyan nan ba, wanda ya nuna cewa ma kamar ma ka'ida ce tsakanin su da likitoci an samu yayi sabani akan ka'ida, amma wannan larura ce ta dawo, amma ba wani sabon abu bane wannan.
To ne mataki za a dauka wa 'yan ƙasa a nuna musu lalle gwamnati da gaske take magana taimakawa wurin samar da kiwon lafiya mai inganci idan shugabanni ba su tsayawa duba lafiyar su a cikin ƙasa?
Wannan ai a ƙasa za a gani, a ƙasa ake me ake yi dangane da kyautata asibitoci, irin dambun kuɗi da ake warewa a wajen kasafin kuɗi, a kasafin kuɗi duk shekara don a bunƙasa asibitoci da kuma kiwon lafiyar jama'a. Har kuma ta yanzu ko ita kanta wannan annobar corona da ta zo, ashe wannan Najeriya ba yabo ta samu hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya satin nan da ya wuce, ministan harkokin waje na India yake bada cewa Najeriya alsan barka akan matakai da kuma kula da ake wa al'umma na ƙasa akan sha'anin corona din. Saboda haka gwamnati tana kulawa.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fada gwamnatin tarayyar Najeriya, a tattauna da ne da shi a Abuja. A waje da na tuntuɓi Dr. Abu Yazid, wani ƙwararren likita kuma mai sharhi kan al'amuran kiwon lafiya, domin in ji ko wannan matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka ya yi daidai kuwa idan aka yi la'akari da halin da kiwon lafiya yake ciki a cikin Najeriya?
To tunda asibitocin ƙasan ba aiki suke sosai ba, ba kayan aiki, ai dalili kenan. Saboda haka nan gwamnatin bata nuna muhimmancin lafiya a Najeriya ba, gwamnatin Najeriya. Saboda haka nan shi sa ake zuwa can, idan ba haka ba ba irin likitocin da bamu da zuwa wannan ƙasa wanda za su yi abin da ya kamata. Amma babu kayan aiki, saboda haka nan asibitocin ga su nan dai consulting clinic.
Kafin ma ya zama shugaban ƙasa ai yana zuwa ana duba lafiyarsa Ingila, don me yanzu abun zai zama daban?
To ya kamata ne ai idan ana so a yi abin da ya kamata, ya zama cewa an nuna wa mutane muhimmancin yanda harkar lafiya take tafiya a ƙasa. Saboda haka nan kowane ne wanda yake shugabanci, idan da baya shugabanci ya iya zuwa shi kare da kudin shi na jihun shi, to babu laifi. Amma yanzu idan kana gwamnati, kamar a ce makarantu ne, za ga manyan nan gabaki ɗaya sun ɗibi 'ya'yansu sun tura su waje, 'ya'yan talakawa ne sune suke zaune a makarantun gwamnati, wanda abubuwa ba sa tafiya inda ya kamata, kullum ana cikin strike na asu da sauransu. Abin da ke faruwa kenan kullum. Duk matsala yanzu tunda an dauke maka nauyi na wahalar da kudinka ko ko amfani da kudinka, kaje asibiti a daya, yanzu kuma ga kudin gwamnati nan. Saboda haka nan sai mutane su ci gaba da irin waɗannan abun, a maimakon su nuna cewa su ma suna da kishin ƙasar su. Idan ma sun ce suna da kishin ƙasar su, babu kayan aiki a asibiti, ai akwai matsala ƙwarai da gaske.
Umar Faruk Musa, muryar Amurka, Abuja, Najeriya.